Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 27 ga watan Oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi rawar daji jiya Laraba. An kwatanta zama Prime Minister da bakin Indiya Rishi Sunak yayi a Burtaniya da yadda bakar fata Barack Obama ya taba zama shugaban Amurka. Sannan a Iran, wasu ƴan bindiga sun hallaka mutane akalla 15 a wani masallacin ƴan Shi'a baya ga wasu 40 da suka raunata.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa Amurka ta ce za ta kwashi jami'an diplomasiya da aikinsu bai zama wajibi ba tare da iyalansu daga Abuja saboda barazanar tsaro, inda su kuma gwamnatin Najeriya suka mai da martani. Ko me suke cewa?
To insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi diploma mutanenmu a ga cewa samu zaman lafiya.
Za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya ya ce zai sake fasalin manyan takardun kuɗi na naira ya zuwa ranar 15 ga watan Disamba na wannan shekarar. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wadda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Fadarar shugaban kasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye, wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani kirkeken akwatin talabijin, inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai. A rahoton, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaki masu dogon zango. An kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Fadar shugaban Amurka ta White House shekaran jiya Talata ta ce ƙasar Rasha ta yi shaidar cewa za ta gudanar da wannan atisayen na shekara-shekara mai lakabin Aradu. Wannan atisayen na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma kungiyar kawance ta NATO ta fara rawar dajin nukiliyar ta shekara-shekara mai taken damar tsakar rana tun a ranar Litini. Wasu magoya baya sun kamanta zama Prime Minister Ingila da Rishi Sunak yayi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka, inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008 a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak, wanda ba Indiya ne, shine Prime Minister Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An nada Sunak dan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu Prime Minister shekaran jiya Talata, bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar Conservative a majalisar dokokin kasar, kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da 200. Wannan abin tarihin ya samu goyon baya daga dukkan bangarorin a zauren majalisa lokacin da Sunak ya iso don sauraron tambayoyinsa na farko a matsayin Prime Minister. A Iran, wasu ƴan bindiga sun bude wuta cikin wani masallaci ƴan Shi'a da yammacin jiya Laraba, inda suka kashe mutane 15 tare da raunata wasu sama da 40 bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin Shah Shirak dake birnin Shiraz. Kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci, suka kuma ce an kama 2 daga cikin maharan. Zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dau alhakin kai harin. Harin ya faru ne a ranar da daruruwa masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa kabarin Mahsa Amini dake arewa maso yammacin Iran don yin 40 na rasuwarta a hannun ƴan sandan tabbatar da da'a.
Jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Amurka ta ce za ta kwashe jami'an diplomasiya da aikin su bai zama wajibi ba tare da iyalansu daga Abuja saboda barazanar tsaro inda su kuma gwamnatin Najeriya suka mai da martani. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aika mana da ƙarin bayani.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da kwashe jami'an diplomasiyar ta da kenan Abuja waɗanda aikin su bai zama wajibi ba zuwa gida Amurka bisa abin da ta kira barazanar tsaro da ke fuskantar Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja da aikin su ba na gaugawa bane tare da iyalansu saboda abin da ta kira wai mummunan barazanar yiwuwar kawo harin ta'addanci a Abuja. Take kuma gwamnatin Najeriya ta mai da martani tare da yiwa Amurkan wankin babban bargo. Alhaji Lai Muhammad da ke zama ministan watsa labaran Najeriya ga abin da yake shaida mana.
I would think they are right to say their people should go home if they want to. But we as a country have a responsibility to keep our country safe.
Amurka na da ƴancin ta ce su koma gida in suna so. Amma mu a matsayinmu na ƙasa, alhakinmu ne mu tsare ƙasar. Kuma wannan mataki na Amurka ko kadan ba zai tayar mana da hankali ba. Kuma menene wata gwamnati za ta gaya wa mutananta? Sai aka ji. Sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantun Amurka? Sau nawa ake samun kashe-kashe a Amurka? Sun iya hasashen wace makaranta ce ta gaba da dan bindiga zai bude wuta akan kananan yara? Yanzu ƴan Najeriya da ke Amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro? Haba.
Ministan watsa labaran Najeriya kenan Alhaji Lai Muhammad. Shi ma kwamishinan ƴan sanda na birnin Abuja Mr. Sunday Babaji ya ce jami'ansu suna ɗaukan matakai na fili da na ɓoye domin tabbatar da tsaro a birnin na Abuja.
Alhamdulillah kafin yanzu muke yin abin da ƴan sanda muke kira operation order don mu ga an samu tsaro to mun yi shi. Kowani DPO namu da area commanders dinmu da sauran commandodi mu duk kowa ya riga san bangaren da zai yi bangaren farin kaya masu gano mana information intelligence duka da kuma haɗin kan mutanen gari to insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi deploy mutanen mu a gaci a samu zaman lafiya.
Kwamishina Amurka sun gargaɗi ƴan ƙasar su cewar Abuja har yanzu akwai batun tsaro na ƙalubale.
Matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka tare da duk sauran jami'an tsaro duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba.
Kwamishinan ƴan sanda na birnin Abuja Mr. Sunday Babaji. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
Hanifa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sake jaddada kudirin Amurka na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ruwan Taiwan da kuma ganin an daidaita tsakanin China da Taiwan cikin lumana. Game da batun Taiwan, muna nan kan matsayar da ake tun shekaru gomai cewa waɗannan bambance-bambancen na buƙatar kula da su a kuma magance su cikin lumana, cewa ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba wani ɓangare ya yi gaban kansa wajen canza yanayin da ake ciki a halin yanzu, musamman ma ta wajen amfani da ƙarfin soji, cewa muna da sahihin muradin zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ta Taiwan. A cewar Blinken jiya Laraba yayin wani taro da kafar labarai ta Bloomberg ta shirya. Kalaman na wannan babban jami'in diplomasiya na zuwa ne 'yan kwanaki kawai bayan da shugaban China Xi Jinping ya faɗaɗa ikonsa ya kuma ƙara ma muƙarrabansa girma bayan da ya samu wa'adi na uku a matsayin sakatare jara na jam'iyyar Communist ta China kuma babban jagoran sojojin ƙasar. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a fadar White House jiya Laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabas ta tsakiya, ciki har da barazanar da Iran ke yi da yadda Isra'ila za ta zurfafa dangantakarta da Larabawa a yankin. Biden ya jaddada ƙudurin Amurka na goyon bayan Isra'ila. Zan furta har sau 5 a tsawon lokacin da nake aiki, cewa Amurka ta kuduri aniyar goyon bayan Isra'ila bisa ga ka'idar mu, ra'ayoyin mu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu. Abinda ya gaya ma Hazo kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu. An yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida ta kowace, yayin da Amurka da Isra'ila ke fuskantar zabuka a makonnin da ke tafi. Kawancen mu da kakkarfar alakar mu sun zarce dukkan bambance-bambancen siyasa da ra'ayoyi da kuma jama'iyyu, a cewar Hazo.
To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Babban bankin Najeriya ya ce zai sake fasalin manyan takardun kuɗi na naira ya zuwa ranar 15 ga watan Disamba na wannan shekarar. Kudaden naira dai sun kudaden su ne naira 200,500 da kuma 1,000, amma kwararru a fannin tattalin arziki na ganin wannan canji ba zai rage farashin kayayyakin abinci a kasuwa ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Wannan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne ya sanar da haka ga manema labarai a Abuja, inda ya ce bankin ya nemi izinin yin haka daga wurin shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma ya amince da sauye kudaden.
In line with this approval, we have finalized arrangement for the new currency to begin circulation from December 15th, 2022, after its launch by President Muhammadu Buhari.
Anan Godwin Emefiele ne yake cewa sun riga sun dauki matakan rarraba kudaden zuwa bankuna domin mutane su samu sauye kudaden su daga tsofaffin zuwa sabbi. Emefiele ya ce ya ba bankuna dama su bude cibiyoyin sarrafa kudaden su daga Litinin zuwa Asabar domin karbar duk kudaden da kwastomomin su za su mayar, sannan a ba su sabbin kudi. Emefiele ya ce za a ci gaba da amfani da tsofaffin kudaden har zuwa karshen watan Janairun shekara 2023. A ka'ida ya kamata a rika sauya takardun kuɗi duk shekaru 8, amma a yanzu an kwashi shekaru 20 ba a sauya takardun kuɗi da ake amfani da su a Najeriya ba. Wani abu da kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya tsokaci yana cewa,
a gaskiya idan gwamnatin Najeriya ba ta bi a hankali ba, duk tunanin da ake za a samu ci gaba ko kuma alfanun canjin da ake tunanin za a yi na launin kuɗin nan zai iya kawo cikas. Ma'ana kwalliya ba lalai bane ta biya kudin sabulu. A shekarun baya da aka yi irin wannan canjin launin kuɗi, mutane da yawa ma sun rasa rayukansu, wasu da yawa ya zamo sanadiyan karayen arzikinsu. Ina ganin idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki 45, jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko ma kisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana kokari ne a galla zama mutane azaba.
Shi ma manazarcin harkar tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya ce wannan sauyi ba zai kawo saukin farashin kayan masarufi ba.
Duka kokarin rage hawan farashi dake damun tattalin arzikin ƙasar nan wanda ya kai sama da kashi 20.77% daga kudaden ruwa na banki da kuma kudaden tsare-tsare na ba da basussuka na babban bankin Najeriya ba za su rage hawan farashi ba. To shi babban banki ya bada wani babban uzuri na cewa sama da kashi 80 na kudaden da aka buga domin a yi hada-hadan kasuwanci da hada-hadan kudi a cikin kasan, sama da kashi 80 na waɗannan kudade ba sa cikin bankunan kasan. To kin ga idan aka samu irin waɗannan kudade waɗanda suna da yawan gaske ba sa cikin bankunan kasan, to suna ina ne? Amma in kin tuna daga baya mun ta yin bayanin cewa da dama daga cikin kudaden kasan waɗanda ya kamata a yi kasuwanci da su yana hannun ƴan siyasa, wasu su suna hannun ƴan boko wanda ba sa so su kai kudaden su bankuna, da kuma wasu daga cikin kudaden suna hannun ƴan ta'adda.
Godwin Emefiele ya ce wannan sauyi zai sa bankin Najeriya ya sa ido akan harkokin kudade, musamman waɗanda suka shafi harkar tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu. A shekara 1999 ne aka kawo takardar naira 100, sannan aka kawo naira 200 a shekara 2000, naira 500 kuma an fito da shi a shekara 2001, sannan takardar naira 1000 an fito da shi ne a shekara 2005. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin alheri. Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafu mai salama da bakin namu da ke nazarin hanyoyin shawo kan abinda hukumomi ke dauka a matsayin bautar da kananan yara da ake yi a kasashen nahiyar Afirka da dama. A makon jiya, bakin sun ambaci matakai uku na shawo kan wannan matsala, inda kuma za mu dora kenan yau.
Ya kamata duk dokokin da suke kula da wannan al'amuran aikin yara da kuma ma'aikatu wanda suke kula da su ya kasance suna aiki tukuru tsakaninsu da Allah don su kawo gudunmuwa wajen tsaida wannan al'amarin. Saboda kaga akwai ma'aikatan aiki kenan kwadago, akwai ma'aikatan ministan shari'a wanda yake ciki, kai har abin nan birgar ke da kai, duka masu kula da wannan abubuwa. Amma sai ka gani a kwana a tashi kamar abin ana tuka yana ana kau da kai kawai kai na kaba. Kenan ya kamata su ma su yi raskwana su diba su gani menene bayayi cikin aikin nasu, kuma yaya ne ya kamata a kawo gudunmuwa dan aikin nasu yayi tasiri. Sannan na ƙarshe sai a diba cikin wannan babban kundin na cin rani, a diba a gani yadda ya kamata a doki wannan aikin yara da muhimmanci, kuma a samu a biyo hanyoyi na gari wanda ya kamata cikin zuwa bakuncin ya zamanto an yi amfani da dokokin da ya kamata su kare yara daga wannan safarar da ake yi na ƙasa zuwa ƙasa.
Wato a ɗauki hukunci ko kuma a kafa dokoki masu tsanani,
masu tsanani za su
haramta da fita da yara zuwa cibiyoyi.
Masu tsanani, ba wai dole ba sai an zo ana ta kama mutane ana kai su kaso da wani sauransu, saboda mu mun san wannan ba ta zuwa ko ina, ba a taɓa maganin irin wannan abun ba ta wannan fannin. Su wanda suke wannan abun su ya kamata a jawo hankalinsu, kuma inda hali ya zamanto ana sama masa aiki wanda zai sa su mance da wannan haramtaccen aikin nasu.
Na'am. Malam Ibrahim, a ƙarshe waɗanne sharori ne zaka iya bayarwa kai kuma wannan za su iya zama mafitar wannan al'amari da ake ci?
To, shawara dai na farko ba ta wuce a ci gaba da waye al'umma kai. Malaman addini da hukumomi su ci gaba da waye mutane kai dangance da illa aikin yara, tunda wasu har yanzu ganin suke kawai dudubi ne ake yi abin baya da illa. Wasu kuma sun gani din ga illa, amma saboda wasu dalilai nasu da wata aƙida har yanzu sun ki lankwasawa. Amma in dai kullum a ci gaba da tunatarwa, musu kullum a ci gaba da tunatarwa, wata rana mutun ya race kai abin gare da ake ga gaskiya ne. Kenan kungiyoyin harhula masu kare hakkin yara kada su gashi, su ci gaba da ba mutane horo na a san yadda za a yi a kare yara daga wannan aiki. Na biyu, akwai zancen mahimmancin aka yaro makaranta. Tunda Niger yanzu mun ruwai ba ma matsalar ba ma na ba aka yaran bane, a'a ana kaiwa. To yanzu ya ne za a yi yaran su ci gaba da karatu har su kai wani mataki, har su kai wani aji na karatu? Tunda aiko kirgaggar ake yi ta kyautatuwar rayuwa cikin duniya, wanda kowane lokaci an kai duk rahoto a ce ai Niger na baya, sai mutane su yi ta talabijin waya a ce mu ba mayarra ƙasa yanzu kamar wacce a ce ta wuce Niger, ƙasa kamar wacce alhali ba su tambaya wai menene ke sa Niger ɗin gana yau baya. Cikin abubuwan da ke sa kashin wanda ake ba Niger, matsayin da ake ba Niger yana dawowa baya, akwai hadda daɗewar yara cikin karatu, mutane ba su san da wannan ba. Sannan kuma akwai abin da ya danganta yawan likitocin da ya kamata a kai ga yawan wagga al'umma, su ne ba wai wani jogayen gidaje aka aiki da su ba yawanci ba wasu mutuci ba a ba wannan bane kenan yanzu babban aikin da za a yi na ji daɗi da gwamnati ta hiddo wannan tsari na makarantun kwana na ƴan mata to ina ganin ɗan an ka jarraba shi an ka ga abin da ya bada ya kamata kuma a jarraba makarantun kwana su ma na maza tunda ai ko ana son ai lakol din Bahaushe ke cewa sai da ruwan ciki ake jin ruwan Nigeria wanda bai da abin da ya ci ba abin da zai ba yaro ya ci ana so ko ba asu lakol din ba za ta nisa ba
ba zai ilimi
ne ka ji lakol baka ci tsoho ba gobe ka ji ko hura baka sha ba jibi dole kai kwana ko wani aboki ne gabe ku je ku wuciyawa ko ku je ku wani abu dan ka samu zara ka samu garugo sai kai maza kenan wanda ake nan ana raskwana ana ganin yankuna yankuna na kasa inda ke da ko mutane ana son ha galabeta ana gina makarantun kwana na mata ya kamata wannan binciken a jashi a kai shi kuma haga su karan kansu ƴan samarin da maza a kawo su waɗanda suna cikin yankuna waɗanda mutane ba su da ƙarfin su bi sau da ƙafa yara su kai wani mataki na karatu ya kamata shi ma wannan a yi shi sannan na yarda da bashar inda yake zancen ya kamata a canza fasalin yadda mata haya boko ke taya ta mu tunda ba kowa bane ke iya shiga boko har ya kai ƙarshe har ya kai kululuwa a'a yanzu ni zan baka misali me yasa nace haka nan ni a shekarar da aka samu sai'i garin mu mun kai musa
ajin farko
da ni raskwana daga baya bayan dun mun girma ni ga mun fide mu haka jami'a cikin mutan satti
ina saura
duk ga hanya an yi ta zubda kenan wanda ba shi iya karatu har shi dogo ya kamata tunda wuri su masu ba da horon su lura da wanda ba shi iya dogon karatu nan ya kamata a kai shi wajen koyon aikin hannu kuma koyon aikin hannun ma nan ma mun fara ganin akwai wani cikas ba ka zawa ka koya ma yaro aikin hannu cikin wani yanki inda abin da an koya mishi a shekara sai a yi bai wuce so guda ko su biyu za a buƙata masu wannan abin kamar yanzu ka koya mutum mai Nijeri yana cikin wani
aikin
kafinta ko kuma aikin buga ƙofofi waɗannan wanda ake sa ma gida duka cikin garin nasu sai a yi shekara wani bai gina siminti ba balle a kawo gini wani a sa duk gini laka ne balle an maye neman wannan abubuwan ya zo ya sa kenan nan ma ya kamata a ce an yi raskwana horon da ya kamata a bada tunda boko ma menene an yi tayi mutane na sa ɗiyansu suna ganin kamar in ka sa yaro boko ka huta giya da aka yi sai ya kai labari yanzu ta haya mutane na karuwa ayyuka na ragewa ya kai yanzu dan kai bokon ba gama lahiya bane dan kai bokon ba labari za ka kaiwa ba kenan wannan abin shi ma yana cikin abubuwan da kuma ya sarar da gwiwan wasu uwaye suka ce akwai abin da kowane lokaci ake cewa model abun gwaji cikin gida in aka bace wanda ke babba aka riga sa shi yayi bai kai labari ba to na bayan nan duka akwai waya cewa za su yi wa na ma din ga yanan da yayi me yayi ni zan ci gaba da ina ba da yana suna tiya daga bayan suna dawowa ba su yi komi ba kaga wannan matsala an same ta wajen boko yanzu wajen koyan aikin hannun ma ilfoku a yi la'akari da wannan abin ka a koya ma yaro abin da in ya koyo ba zai ci umfanin shi ba a koya ma yaro abin da in ya koyo shi ci umfanin shi sannan
na ƙarshe ba
a ƙarshe an yi magana su bashar ya yi magana su waɗanga masu ɗaukar yara suna ƙetare ƙasa da su lalle sanin kowa ne har zuwa baya-bayan nan akwai sakaci na hukuma tunda ba shi wa kana ganin mata ga suna ayari guda sun taho da yara kuma har za su tsallata iyaka ka ji musu magana in balaguro ne wanda cikin ƙasa an yarda kuna iya ku ce za ku tsaya a wanga gari za ku tsaya ganin dangi za ku tsaya wajen biki mai tsallata iyaka tare da ayari na yara kuma alhali in ma aka ce ku waro sakarin haihuwar yaran nan ba ku da daga nan ai an san akwai wata manufa kenan nan ma ya kamata a ce
a sa ido sosai akan iyakoki
kwaran matakai a sa ido sosai na gani kwanukan baya hukumomi sun tsaye da cikin jihar nan tara magana tsakanin jihar da magana da agares wani ayari na wasu mata wanda za su tsaya tunda ba wasa za su ba ba hausa su wasa ba kenan dole sai an sa ido dole sai an yi takatsantsan dole kuma sai an ɗauki matakai wanda ya kamata domin a shawo kan matsalar aikin yara
nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawa Suleiman Muni Barma a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
in yi shuru ko in yi magana.
Mata su baka amsa. Ashe.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun ɓangaren ƙayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye, wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani kirkeken akwatin talabijin, inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai. A rahoton, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango, an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami. Wasu magoya baya sun kamanta zama firaministan Ingila da Rishi Sunak ya yi da yadda Obama ya zama shugaban Amurka, inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben Barack Obama na shekara ta 2008 a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Sunak, wanda ba Indiya ne, shine firaministan Burtaniya na farko da ba farar fata ba. An naɗa Sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin Hindu firaminista shekaran jiya Talata, bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar Conservative a majalisar dokokin ƙasar, kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da 200. A Iran, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta cikin wani masallacin 'yan Shi'a da yammacin jiya Laraba, inda suka kashe mutane 15 tare da raunata wasu sama da 40 bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin Shah Shirak da ke birnin Shiraz. Kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci, suka kuma ce an kama 2 daga cikin maharan. Zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dau alhakin kai harin.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kama, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin, da Salomon Abu da ya haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu na yanzu Jimmy Cook, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu ni lafiya.